يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Masauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na fatoyin rahma, shirin da kan ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa domin samun mafita. Kuma na iya aiko da waɗannan tambayoyi ne dai ta kan lambobin wayarmu na 0805555413, wato 0805555443, da kuma 0703604155, wato 0703604155, sai kuma 0707778442, wato 0707778442. Za kuma ku yayi koda sakonnin tambayoyin naku ta kan adireshin mu na email a fatoyinrahma@yahoo.com, da kuma shafin fatoyin rahma dake can a dandalin sada zumunta na Facebook. To kamar kowane lokaci, a yau ma ga mu tare da shehu malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jallemu, babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero dake nan Kano, wanda kuma shine yake amsa waɗannan tambayoyi naku. Ni kuma sunana na Sidira Sassan, wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. To kafin mu je kai tsaye ga tambayoyin naku, zan koma ga malam domin mu ji shimfidar da aka tanadar mana a wannan rana. Akan makala, bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Bayan haka, ƴan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin littafinsa mai girma yana cewa, qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الله سبحانه وتعالى يكي أمرتر النبي صلى الله عليه وسلم دي فدا يكي قل كتشي إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن كتشي للي كتشي أبنجينا يا حرمت الفاشا تزاهري لتبادني وتتفيلي لتأوي والإثم دا أيك اللي ففكا wato da saban Allah, wal baghy bi ghayr al haqq, da zalunci ba bisa gaskiya ba, wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana, ko kuma ku yi shirka da Allah subhanahu wa ta'ala akan abin da bai saukar da wata hujja a game da shi ba, wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun, ko kuma ku faɗi wani abu wanda ba ku da ilimi akan sa, ku jingina wa Allah. Cikin wannan aya zamu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa da babban murya, kowa ya ji waɗannan abubuwa da Ubangiji ta'ala ya haramta, wanda yansu laifi ne babba ga Allah subhanahu wata'ala. Abu na farko, Ubangiji subhanahu wata'ala sai ya fara da alfawahisha ma zahara minha wa ma batan, aikata alfasha. Alfasha shine laifin da yake mummuna ne, wanda mai yansa ba zai so a ganshi ba, ba zai so a ji labarin yana yi ba. To ko ya bayyana shi ko ya boya shi, Ubangiji ta'ala ya haramta wannan. Na zahiri wanda zai a gaban jama'a ko wanda zai a boye, Ubangiji ta'ala ya haramta shi, haramun ne yinsa, sawa'un a fili ko a bayyane. Sannan wal isma, abinda yake saban Allah ne, abinda yake laifi ne ga Ubangiji ta hanyar yin abinda Ubangiji ta'ala ya hana ko kuma barin abinda Ubangiji ta'ala ya yi umarni da shi na wajibi. Sannan wal baghya, wato zalunci, mutum ya zalunci wani, ya ƙetare iyakarsa ta hanyar ya shiga haƙƙin wani, ya ci dukiyarsa ko ya ci mutuncinsa ko ya taɓa lafiyarsa, ballantana kuma har ya kai ga salwanta masa rayuwa, duk wannan yana cikin albaghi. Duk wani abin da zaka ƙetare iyakarka da shi, ketar haƙƙinka ka shiga da wani sai ya shafi ketar haƙƙinka ta hanyar ka doke shi ko ka ci mutuncin sa ko ka taba duke sa ko ka zubar da jinin sa ba bisa gaskiya ba wato ba wani abu wanda yake haƙƙinka ne aka ka nema aka baka a'a wannan kayi shi ne ba bisa gaskiya ba an ce wannan sifa ce da aka faɗa don a ƙara nuna munin shi albagyu din a nuna albagyu din watakila akwai wanda aka yi masa ya nemi haƙƙinsa aka rama masa ko aka ce da shi ya rama daidai yadda aka yi masa wannan ba a kiran shi wato bagyu kuma koda an ce masa bagyu ne to kuma bai haƙƙin ne ba bai gaira haƙƙin ba amma wannan albagyu ne kuma Allah ya ce bai gaira haƙ dan a ƙara fito da muninsa aka sifanta shi da wannan sifa ta bai gaira haƙ wanda sifa ce ce sifatul kashifa ba ta da mafhumi sannan Allah ta'ala ya ce wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana ko kuma ku yi shirka da Allah game da abin da bai saukar da wata hujja akan sa ba babu wata shirka da take da hujja duk wata shirka babu hujja a cikin yinta a ce an akwai wata shirka amma an halatta maka ita babu ita to amma me yasa aka ce malam yunzil bihi sultana shi ma kamar wancan ne kamar wancan albagai bi ghairil haqq ne ta ba wannan sifa ce kashifa dan a ƙara fito maka da cewa shirka tana da muni domin wani abu ne da Allah bai saukar da wata hujja akan sa ba kamar yadda Allah ta'ala yake cewa man yad'u min dunillahi ilahan akhar la burhana lahu bihi wanda duk yake kiran wani ba Allah ba ba kuma yada hujja akan wannan babu wani wanda zai kira wani ba Allah ba da sunan bauta kuma yana da hujja saboda kala burhana lahu bihi shi ma wannan sifa ce wacce take sifa ce da malamai suke kiranta sifatul kashifa ba ta da mafhumi lana takshifu ma qablaha abinda aka ambata ga farko shi ake ƙara fito da shi karara sai da zaka fahimci hakikanin yadda yake don haka shirka duk shirka wani abu ne da aka yi babu wata hujja akan sa to an tushriku billahi ma lam yunzil bihi alaikum sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun ko ka fudu magana ku jingina wa Allah abinda ba ku da ilimi akan sa malamai suka ce an fara daga laifi wanda yake mafi sassauci har zuwa mafi tsanani wato inma harrama rabbi alfawahish ma zahara minha ma batan wannan shine mafi sauki sannan aka kara shi aka cike magana da shirka da kuma wa anta qulu allahi ma la ta'lamun sai malamai suka ce wa anta qulu allahi ma la ta'lamun wannan mutun ya shige gaba yana fadar abinda ba shi da ilimi akan sa yana cima yana kuma jingina wa Allah subhanahu wataala wannan shi yafi komai muni saboda duk kan waɗancan abubuwa da aka haramta waɗanda suka gabata a cikin ayar suna faruwa ne saboda wannan na ƙarshe din wato shi wannan na ƙarshe din wa anta qulu allahi ma la ta'lamun shine kusan yake da alaka da dukkan sauran abubuwan da aka haramta alfawahish ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bi ghairi al haqq wa anta qulu allahi wa anta tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana duk waɗannan guda hudun suna kana ne yayin da bawa ya rika ganin cewa abin da yake dinnan ba laifi yake ba kuma yana halatta abin da yake yi yana ganin kamar ba komai yake yi ba kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu mushrikan Larabawa suna yin abin da suke yi kuma suna cewa Allah ne ya umarci su idza fa'alu fahishatan qalu wajanna aba'ana wallahu amarna biha qul inna allaha la ya'muru bil fahsha idan suka aikata al fahsha ce wajanna alaiha aba'ana ai akan haka muka samu iyayenmu wallahu amarna biha kuma Allah shi ya umarce mu mu yi hakan kaga suka jingina wa Allah suka aikata alfasha haka aikata alfasha din nan ta samu asali saboda wannan tawilin da suke yi na cewa abinda suke yi ai haka suka samu a al'ada su ana yi kuma ma Allah bai hana su ba kuma Allah ya umarce su ma da su yi to wannan ya shiga cikin wa taqulu alallahi ma la ta'lamun to haka sauran laifuffukan su ma zaka ga wasu da suke aikata laifi suna fakewa da wasu dalilai guragun dalilai wajen yin aikata abinda suke na laifi su ga cewa ai a shar'ance ma babu abinda Allah zai kama su da shi na laifi saboda gashi dalili ga dalili ga dalili to shi yasa malamai suka ce mafi munin abinda bawa zai aukawa cikin waɗannan abubuwa guda biyar shine na ƙarshe din wa anta qulu allahi ma la ta'lamu wato ku ruka yankar magana kuna shaci fadi kuna jingina wa Allah subhanahu wataala komai kuka dauko ku kokarin samun masa gurbi a addini ku ce wannan abu da kuke kokarin fada ku kokarin aikatawa akwai inda zai samu hujja ko dalili ko madogara a cikin addini wannan yafi komai muni da shine iblis yayi fara sabawa Allah inda lokacin da yake ganin cewa har yake cewa ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin ya zaka ce in yi adabu annabi adam sujjada bayan ni na fishi ni da wuta kai da shi kuma da yubu kai shi kaga wannan alqaul ala Allah bila ilmi ne waye ga ya masa cewa wanda aka yi shi da wuta yafi daraja akan wanda aka halice shi da yubu ina ga wannan ina ya samu wannan hujja kaga wata hujja ce da ya aiki da hankalinsa tsantsa ba tare da nassi ba ya kuma kaucewa nassin da ubangiji ta Allah ce usjudu li adam ku yi sujjada ga annabi adam wanda yana ciki saboda haka kaga anan alqaulu ala Allah bila ilmi shine farkon abin da ya ja iblis har yayi wa Allah har ya saba wa ubangiji subhanahu wataala to haka nan dukkan wani abin da aka yi wa Allah subhanahu wataala na shirka a doran kasa za ka ga cewa akwai wato alqaulu ala Allah bila ilmi a ciki wanda za su yi wa Allah subhanahu wataala shirka su hada Allah da wani za su duka ganin cewa da Allah bai ga dama ba za su yi lausha Allahumma ashrakna da Allah ya ga dama ai ba za mu yi shirka ba tunda har muka yi shirkan nan to da ganin daman sa muka yi da mashi'ar sa muka yi don haka yana son abinda muka yi to kaga dukkan wata shirka da ta faru a doran kasa ta samo asali daga alqaulu Allah bila ilm haka nan abinda zaka gani ainihin na bid'o'i da suke watsuwa su fantsama a cikin al'umma zaka cewa mafakar su shine alqaulu Allah bila ilm a rika fadar magana ana jinginawa Allah subhanahu wataala ba tare da ilimi ba wanda wannan ya haifar da aikata wasu ayyuka da sunan addini tare da cewa babu su a cikin addini aka samu bid'o'i masu yawa a cikin al'umma lokacin da bid'o'i suka fara fantsama suka fara bayyana suka fantsama suka yawaita a cikin al'umma za ka ga cewa mabubbugar su ko sababin su shine alqaulu ala Allah bila ilm wato a faɗi magana a jinginawa Allah haka nan sauran waɗanda zaka samu suna yin saban Allah a fili zaka samu suna fakewa ko su ce ai abin nan da muke yi Allah subhanahu wataala shi ya kaddara mana shi ya so ya gamu haka kuma zai gafarta mana kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba ya'khuduna 'arada hadha al'adna wa yaquluna sayughfaru lana to wasu miyagu suka bai gurbin mutanen kirki na farko mutanen kirki na farko saboda haka idan aka kawo harkar duniya za su cafe ta koda tana riki kowa tun za su riki kuma sai su rikace sayughfaru lana ai za a gafarta mana to shikenan bara mu ci gaba da abin da muke yi ai ubangiji ta'ala ghafurur rahimun ne ko rika ta'alluki da wani abu na banza ce shikenan bari yanzu dai ba matsala zai ci gaba da neman duniya ta haka idan ya samu sai ya tuba ta kuno min ba da kauman salihin sai daga baya ku zama mutanen kirki shikenan in muka tara duniyar sai mu zama na kirki mu daina abin da muke yi mu tuba mu yi ta aikin alkhairi duk wannan huduba ce ta shedan huduba ce ta iblis kamar yanda ubangiji ta'ala ya ce shine yake dora wato waɗanda ya samu nasarar halaka su yake dora su akan irin wannan hanya ya tura su cikin irin wannan tafarki ya sa musu irin wannan waswasi a cikin zukatan su ya nuna musu cewa su yi abu kaza daga baya sa zo su gyara wanda Allah ta'ala yake cewa innama ya'murukum bil fahsha'i wal munkar wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun shaydan yana umarta ku ne da alfasha ash-shaytan ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha'i wal munkar shaydan yana umarta ku yana muku alkawari ko yana tsorata ku da talauci haka ba za ku fitar da dukiyar ku ciyar fi sabilillah ba za ku yi taimako da dukiyar ku ba za ku aikata alkhairi da dukiyar ku ba saboda yana nuna muku cewa in kuna yi za ku talauci ya'idukum al-faqr wa ya'murukum bil fahsha kuma yana umartar ku da ku aikata alfasha da mummunan aiki wa anta qulu Allahi ma la ta'lamun ko ku rika madar magana kuna jinginawa Allah abinda ba ku da ilimi akan sa saboda haka alqaulu ala Allahi bila ilm wani mummunan abu ne wanda shi yake yi wa mutum jagoranci zuwa ga dukkan tubara da barna da yake saka cewa dukkan wata mas'ala in ta taso wacce da alaka da rayuwa ko addini sai ga cewa a yanzu wasu da dama suna kutsawa a cikin ta ta hanyar su halatta ko su haramta ba tare da sun karanci abin a hannun waɗanda suke da ilimi ba tare da sun san yadda ake dora al'amura akan mizani na shari'a ba kowa yanzu yana da damar yayi magana a rubuce ko ya fito yayi magana a bainar jama'a ce abu kaza halal ne abu kaza haram ne abu kaza babu laifi a zo ayi abu kaza da laifi a zo ayi Allah subhanahu wataala da cewa la taqulu lima tasifu alsanatukum alkadhiba hadha halal wa hadha haram litaftaru ala allahi alkadhib innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun kada harshen ku ya rika sifanta ƙarya saboda abinda harshen ku yake sifanta na ƙarya ku rika cewa abu kaza halal ne abu kaza haram ne babu nassi babu aya babu hadisi babu magana ta malamai ba a karanta abin ba haka kawai molanka kowa sai kaga cewa yana da damar shi yanzu ya fito yayi dogon rubutu musamman yanzu da harkar sadarwa din nan wato social media din nan ta samu shikenan kowa ya zama marubuci ne kowane irin shirme mutun ya tashi da safe sai ya zauna kawai ya sa wayarsa a gaba shikenan sai ya rubuta ko kokari yake yi ya kirawo mutane akan abin da yake rubutawa ba tare da ilimi ba tare da bincike ba ba tare da ya karanta ba yana kokarin kuma ya yada wannan abin a gamsu akan cewa wannan abin daidai ne wannan yana cikin alƙawarin Allah bil ilm kuma sha'anin sa yana da girma a gurin Allah ranar da ubangiji ta Allah zai tsaye bawa ya nemi ya ansa duk abubuwan da ya aikata abinda idan sa ya gani kunnan sa ya ji bakin sa ya furta zuciyarsa ta kudurce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula Allah ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm kada ka bibi abinda baka da ilimi akan sa abinda baka san hukuncin Allah a cikin sa ba kamar yadda mai al-akhdari Abdurrahman al-akhdari ke ga mana wala yahullu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fi bai halatta ga musulmi mukallafi ba bawa musulmi wanda ya zama baligi yayi yunkurin aikata wani aiki sai ya san hukuncin Allah a cikin aikin hatta ya'lama hukm Allah fi wanda wannan abun muna kara ana karantar da mutum muna kanana ake karantar da mu wannan amma sai kaga mutum lokaci sai yayi abinda zai yi ya aikata abinda zai aikata sannan zai tambayar malami ne kaza ya hukunci wanda ya kamata yayi tambayar kafin ya aikata shine abinda Allah ta'ala yake cewa ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasulihi kada ku gabata ku ce gaban Allah da manzansa malami suka ce abinda ake nufi da gucewa gaban Allah da manzansa ka faɗi wata magana da ya kamata ka tuntubi alqur'ani me yace akai ko ka tuntubi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace akai sai kai ka wuce gaba ka faɗa ko kuma a'a ka ainihin aikata wani aiki ba tare da ka tuntubi a hukuncin shari'a akai ba wannan babu shakka yana da cikin attaqabina taqaddum ala Allah wa rasuli ka wuce gaba ga Allah da manzansa kai gaban kanka Allah subhanahu wataala ya hana wannan cewa wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bihi wa law radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum Allah ce idan wani abu wanda yake da alaka da zaman lafiya ko tsoro yazo shikenan sai ai ta yama didin sa ai ta yada shi da Allah ce da sun mai da shi zuwa ga Allah da manzo da waɗanda suke da ilimi waɗanda suka san ta ina ake ciro hukunci da su sun yi bayanin yadda al'amarin yake amma kuma wasu sun wuce gaba suna ta kokarin sai sun fito da hukuncin al'amarin ba tare da sun karanci abin ba ba tare da sun taba zama gaban wasu malamai sun karanta ba wani tsunta zai ya internet kawai shikenan daga zarar yaji wani abu shikenan sai ya sacin a Google shikenan abinda ya gani an rubuta a cikin internet kawai sai kwaso ya ce ai ga ma hukuncin nan kuma wannan ya sabawa abinda ya kamata ko ya wajaba akan sa yayi ne ya tuntubi ahlul zikri da Allah ya ce fasalu ahlul zikri in kuntum la ta'lamun ba za ka ce Google ahlul zikri bane ce fasalu ahlul zikri ka ce fasalu Google ake nufi haka in baka sani baka buga Google abinda Google ya ga maka kawai shine ahlul zikri Google na kowa yana rubutu ba wata aqida ba wata addu'a wani masu addini ba wasu masu wata manufa da babu rubutun sa a cikin Google a cikin yanar gizo saboda ka internet ba abinda ba za ka samu gaskiya da ƙarya al-haqq wal-batil as-sahih was-saqim kowane irin abu zaka iya samu a ciki to ya za ka iya tace wannan shine daidai din wannan ba daidai bane mutukar ba ku koma zuwa ga malamai ba saboda ka mutane a ji tsoron Allah kada wata dama da aka samu ayi amfani da ita cikin abinda zai halaka mutun zai halaka shi gaban ubangiji subhanahu wataala yazo ubangiji masa tambayoyi inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula da ji da gani da zuciya dukkan waɗannan wasu abubuwa ne da bawa sai Allah ta'ala ya tambayi bawa akan su kuma mutun ya tanada irin ansar da zai bayar gaba ga ubangiji kai kokari ka rubuta abinda ranar gobe kiyama za ka yi farin ciki idan ka ganshi kada ka rubuta abinda zaka yi nadama ranar da ubangiji ta'ala zai bujuro maka da wannan abin da ka rubuta kakkai tunanin wannan abin da kake rubutawa a Facebook ko a Twitter ko a WhatsApp ko ina ne kake yadawa kakkaza ta cewa iya nan abin zai tsaya ranar yana nan a cikin abinda mala'iku za su taskake kuma yana daga cikin abinda za a bujuro maka ai maka tambaya akan sa ubangiji ta'ala ya yi mana tawfiki ya kiyaye mu
to amin mallam Allah ya saka alkhairi tambayar mu ta farko a wannan rana cewa take mallam ban yi sallar azhar ba har lokacin la'asar yayi sai na ga jami'i shin zan bi su sallar la'asar din ne ko kuma zan bi su ni da niyyar azhar
idan ba kai sallar azhar ba kaga ana la'asar ka bi mai sallar la'asar da sanka asiri wajen yiwar abu limami kasancewa liman yana sallar azhar kai kuma kana sallar la'asar matukar dai aikin da za ku yi yana da muwafaka ba za a samu wato sabani ba ba zai yi wa kaina sallar isha'i kai kuma ka zo ka bi sallar magriba kaga aikin zai saba shi yasa in amma in dai aikin zai daidaita kamar wanda zai sallar azhar da ya bi sallar mai sallar la'asar wannan babu matsala a ciki kuma mun sha magana akan wannan cewa inda ake cewa kakka saba liman shine abin da ya shafi af'al ba abin da ya shafi aqwal ba abin da ya shafi af'al ba abin da kada ya ruku ka tafi sujjada kada yana sujjada kai kuma kana tsaye to duk san da yayi wani aiki kai bibci a baya amma abin da ya shafi maganganun da yake yi a sujjada tasbihin da yake yi addu'a yake ko tasbihi yake anan ba ba ka da alaka da kai ma kai abin da yake don baka ma san me yake yi ba saboda haka anan kana da damar to haka ita ma niyya mai nafila zai yi bin mai farilla zai yi bin mai nafila mai azhar zai yi bin mai la'asar zai yi bin mai azhar wannan duka akwai nususu wanda mun sha faɗar su wanda suke tabbatar da haka
sai wannan yake cewa idan mace take amsa kiran mijinta zuwa shimfiɗa za ta kwana mala'iku suna tsine mata shin shi ma mijin haka ne
hukuncin ya zo game da mace ne bai zo kan namiji ba duk da cewa wajibi ne shi ma namiji ya kiyaye haƙƙin matarsa ya ba ta haƙƙinta ta yadda ba zai jefa ta cikin wani hali na damuwa ba ko cikin hali na wahala abinda yasa kila hikimar da ta sa maganar ta tsaya akan namiji akan mace ba akan namiji ba saboda shi namiji shine fa'il mace ita maf'ulun bihi ce a mace ko a wani lokaci tana iya ba wa mijin ta haƙƙin sa amma shi namiji ba kowane lokaci zai iya yi ba zai iya ba wa mace haƙƙin ta irin wannan yanayi saboda haka tana iya kiran shi a yanayin da ba zai iya yin wani abu ba in aka ce ita ma in yayi ansa ba ta kwana tana fushi da shi zai kwana ana tsine masa to zai ta tsine wa maza amma ita mace tunda ita mai karba ce ba ita ke bayarwa ba ita karba take duk sanda za ta zai nema a wajenta tana da dama da za ta iya bayarwa ba inda ba rashin lafiya ba wanda ita ko wannan matsala ce mai zaman kanta sabanin namiji akwai sanda ba zai iya bayarwa ba to kaga a ce dole a yi zurofin wannan ai mura'atin wannan ai la'akari da wannan shi yasa sai nan sun yi takaita akan mace bai hau kan namiji ba duk da cewa shi ma kuma ke kula da haƙƙin sa wato haƙƙin ta akan sa yana nan kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna li zawjika alayka haqqan ko li ahlika alayka haqqan iyalinka tana da haƙƙi akan ka walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf saboda haka irin yadda suke akwai haƙƙin ku akan su Allah ya ce su ma suna da haƙƙi akan ku saboda haka dole ka kiyaye haƙƙin ta kamar yadda za ta kiyaye haƙƙin ka amma kowanne gurgurdan yadda zai iya ke karkashin ikon sa ba abin da yafi karfin sa ba
to sai shi kuma wanda yake cewa mallan sallar jami'i wajibi ce ko kuma mustahabi daga abba mai darawu dal
to wannan sabani ne na malamai wanda suke ganin sunna ce muakkada ba a malikiya ana ga sunna ce mai karfi amma ba sa wajabta ta kuma wanda suke ganin wajibi ne saboda dalilai da yawa da suka zo wadanda suke nuna cewa sallar mutum mazaunin gida namiji a cikin jami'i wajibi ne wato ga namiji ba ga mace ba kuma ga mazauni ba ga matafiyi ba wajibi ne saboda ubangiji subhanahu wataala hatta a halin yaki ya nemi a yi sallah a jami'i hatta a cikin halin yaƙi wa'iza kun tafihin fa'aƙamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak ce idan kana cikinsu ka tsayar da sallah to a samu wani ɓangare daga cikin mayaƙa ya tsaya ku yi sallah tare to idan ubangiji ta'ala ya yi kira zuwa ga sallar jami'i ana cikin kafsa yaƙi ana fafatawa a filin daga Allah ya kira ayi sallar jami'i har aka fadi yadda za a yi salatul khawfi kaga min babu aula a ce an yi wannan kira yayin da ake cikin zaman gida kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadisi sahihi na abi huraira sallallahu alaihi wa sallam yake cewa na kusa in sanya ita da ikama in ce aje ayi wumin itaci kirare sannan in tafi zuwa ga wadanda ba sa zuwa sallar masallaci in kona musu girdijin su ba dan yara da suke ciki ba da mata da nayi hakan duk suka ce to kaga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba zai himmatu ya aikata abin da yake kama da wannan ba a ce an je an kona mutane gidaje kawai saboda sun bar mustahabbi idan da mustahabbi kawai suka bari to da annabi sallallahu alaihi wa sallam zai ce zai je kona musu gidaje ba ya ce banda dai akwai mata da yara a gidajen wanda su kuma sallar jami'i ba ta zama wajibi a kansu ba da ya kona musu gidaje saboda wannan ma take nuna yake nuna wajibcin sallar jami'i kamar Abdullahi ibn Ummi Maktum lokacin da yazo yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da dan jagora ga gidan shi da nisa hanya ba kyau yaya zai iya sallarsa a gida Annabi sallallahu alaihi wasallam har ya ce da shi eh zai iya sai kuma ya kira shi eh kana jin kiran sallah ce ya ce to ka ansa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya ansa saboda ya kula cewa zai iya zuwa yana da hazakar da zai iya kai kansa koda ko ba dan jagora to kaga idan makaho ba a bashi da ba ina ga wanda yake mai gani mai ido mai abin nan shi kaga yafi kowa zama wato wajibi akan sai wannan haka nan Annabi sallallahu alaihi wasallam man sami annida falam yajib man sami annida falam yajib illa min uzrin lam tuqbal lahu sala wanda duk yaji kiran sallah ya ki ansawa ba za a karbi sallarsa ba suka ce to ana nufin ba zai samu lada ba ana nufin musalla ittiyabati ba sallar mutun dai in yi a gida tayi amma dai bai samu ladan da ake bukata wato da yake bukata ya samu wannan sallar yayin da ya ji kiran sallah bai ansa ba to da ire-iren waɗannan dalilai dai waɗanda da yawa malamai suka kafa hujja da su akan wajibcin sallar jami'i
to sai wannan shi kuma yake cewa malam a shari'a akwai wankan takaba
babu wani wanka sunan shi wankan takaba abinda aka sani ga matar da mijinta ya rasu shine ainihin ta yi masa takaba ta zauna wata hudu da kwana goma kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa haka wala zai tawaffawna minkum wa zaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihin arba'ata ashhurin wa ashra wanda da suke rasuwa daga cikin ku su bar maza matan aure su zauna su yi jira kafin su ce za su yi wani aure wata hudu da kwana goma zarar ta cika wata hudu da kwana goma ta gama idda babu ganin ruwan wanka ko da za ta yi ko da za a yi mata wannan wata al'ada ce wanda babu ita a musulunci
to sai shi kuma wanda yake cewa malam wanda yake da ulsa mai tsanani amma kuma ana sa ran zai iya samun sauki in yayi sa'a shin zai iya ciyarwa ko kuma sai dai ya jira ya rama duk lokacin da ya warke daga nana safiya
to da mai rashin lafiya iri biyu ce game da mai azumi akwai rashin lafiyar da ake tsammanin za a warke akwai kuma wacce aka fitar da tsammanin za a warke ita wacce ake tsammanin za a warke Allah subhanahu wataala cewa a ciyar ce fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyi afwan cewa ya a rama ba a ciyar ba wanda ake tsammanin za a warke Allah cewa za a rama cewa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wanda duk yake mara lafiya daga cikin ku ko yake halin tafiya ya sha azumi to ya rama a wasu kwanakin kaga anan mara lafiya cewa aka ya rama kamar yadda matafiyi aka ce ya rama so dukkan wata rashin lafiyar da ake sa tsammanin za a warke tana cikin wannan kaso ne man kana minkum maridan tana cikin wannan kaso wacce kuma take rashin lafiya ce da aka fidda tsammanin warkewa daga gare ta an yi maganin har ta kai dai kawai an hakura cewa dai wannan rashin lafiya dai an fidda rai ta yi a warke din amma dai yanzu an fidda rai ba a kawo kuma warakar ba to wannan ya sun shiga karkashin wa'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin ga waɗanda ba za su iya yin azumi ba sai da wahala sai sun sha wahalar gaske ko kwata-kwata ma ba za su iya ba saboda rashin lafiyar ta zama ba an fidda rai ma ba za su warke ba ko kuma a'a tsufa ne suka yi kaga wanda ya riga tsufa ya kirtike shi kenan babu magana kuma zai dawo ya dawo matashin sa ko wani mai jin karfi a jikin sa to wannan su sai aka ce abin nan a ce su ce da miskini a madadin kowane azumi a madadin kowace rana su ce da miskini so haka in ulcer din ana sa tsamanin za a warke saboda watakila an auna an gani cewa bata zama ta yi tsananin da ba za a warke ba amma kuma a daidai lokacin da ta taso ba za a yi azumi ba to sai a sha azumi da zarar kuma aka warke sai a rama azumi
to sai wannan mai tambayar yake cewa menene hukuncin aske gira a shari'a
a aske gira a shari'a taghyiru khalqillah ne taghyiru khalqillah ne wato canza halittar ubangiji ta'ala ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tsine ma matan da suke yin haka da wacce ake yi mata da wacce take yi wato ta gaggyara gira ta ainihin fike ta ta maida ta siririya ko yadda dai take so ko ta gajarta ta wannan ita ce annamisa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya la'anci annamisa yana cewa mutanen misa su take gyara girarta da wacce take aikin gyaran giran annabi sallallahu alaihi wa sallam ya la'anci ta wanda aka ce Allah an ce shi to an yi masa addu'a Allah ya nisanta shi daga rahamarsa daga rahamar Allah sun kaga ashe abu ne wanda yake haramun aikata shi haramun ne sai dai idan da za a ce wani yana da gira ko gashin ido wanda ya zubo har yake shiga idansa to kaga nan ya zama cuta ce za a kawar to da sai a yanke a rage saboda yana cutuwa da shi haka in ba yana cutuwa da abin ba kawai saboda kwalliya to wani ya shiga cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah an ci waɗannan ƙarshen hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al mutaghayyirat li khalqillah wanda suke canza halittar Allah saboda suna son su ƙara kyau sai suke canza halittar Allah wanda wannan biyayya ce ga shaydan cewa la amurannahum falayubtikunna adhan al anam wa la amurannahum falayghayyirunna khalqallah lallai sai na umurce su rika tsaga kunnuwan dabbobin su sai kuma na umurce su sun canza halittar Allah sai da ubangiji ta Allah so ya ganka ko ya ganki da wannan girar haka zaki batta in kika sa abin nan saboda gudubar shaydan kika rage to kin biyayya ne ga shaydan da umarnin sa kuma anan mutun ya shiga karkashin tsinuwa ta ubangiji nisantar rahamar Allah Allah ya tsare mu
amin to sai tambaya ta gaba da take cewa malam ya hukuncin ruwan da aka rage bayan wankan janaba shin za a iya amfani da shi
za a iya amfani da shi Nabi sallallahu alaihi wasallama ya yi amfani da sauran ruwan da matarsa Maimuna ta yi wanka ta bari musamman ma idan ya kasance akwai karancin ruwan to babu wadataccen ruwa in akwai wadataccen ruwa kowa yi da nashi shikenan in babu wadataccen ruwa ya halatta yi yace in da wadataccen ruwa to khilaful aulani wato ya saba wa abin da yafi cancanta inda wadataccen ruwa amma shi ma dan an yi babu wani abu
to sai wanda yake cewa yana da kudin biyan aikin haji amma kuma mahaifiyarsa ta ce sai dai ya fara biya mata alhali kuma shi ma bai taba yi ba shin hakan ya halatta
to a ka'ida shi aikin haji yana wajabta ne ga wanda ya mallaki dukiyar da zai je haji ba wai wanda wani nashi ya mallaka ba mahaifiyarka ba ita ce ta mallaki dukiyar ba dukiyarka ce kai ka mallaka so haka kai ne aikin hajin yake wajibi akan ka ba ita ba ita tunda ba ta da dukiyar to bai zama wajibi akan ta ba kai ne yake wajibi akan ka in kana da dukiyar za ka iya biya muku ku duka ku je wannan yana da kyau wallahi alhamdu in ba ka da shi to kai ne wajibin yake akan ka so haka sai a samar da wani malami ya sanar da ita yadda hukuncin yake wanda ira bata sani bane suke ina ganin cewa tunda dai kudin ka ne kuma da kai da kayan mallaka wuya ne kawai a biya mata ita ta tafi saboda ka koda daga wannan baka sake samun wani kudin da zaka biya wa kanka ba ta dai ta je ta yi tare da cewa ita bai wajaba akan ta ba hajjin kai kuma lokacin ya wajaba akan ka ba za a biya wa kudin ga wanda bai wajaba akan sa ba abar wanda shi kuma ya wajaba a kansa shine so sai ka bita a hankali a samu kuma malami da ta yadda da shi ya mata bayani yadda hukuncin yake
to sai shi kuma da mai tambayar yake cewa mala idan mutum yana da mace sama da daya sai ya kasance ranar da yake dakin dayar tana al'ada shi kuma yana da bukatar shin ya halatta ya shiga daya dakin
sai da yarda mai kwana idan ta yarje masa shikenan in ba ta yarje masa ba sai ya hakuri
shi kuma yake cewa ya halatta mutum ya aikata wani aiki na da'a ga Allah sannan ya ce ya bawa wani aikin
wani sabani ne na malamai wasu suna ganin ana takaitawa ne akan abin da nassi ya zo da shi nassi ya zo da a yi sadaka ga wani wanda ya rasu kai sadaka ladan ya je gare shi nassi ya zo da a yi masa aikin hajji shi ma ladan zai iya zuwa gare shi nassi ya zo da wannan ya zo da addu'a a yi masa addu'a shi ma za a iya karbawa a madadin sa shi ma wannan nassi ya zo da shi wasu malamai suna ganin hatta wanda nassin bai zo da shi ba kana iya yin aikin amma ya kasance aikin da farko ka yi shi ne a matsayin naka wato misali ka dauki alqur'ani ka karanta bayan ka karanta alqur'anin sai ka roki Allah ya ubangiji wannan karatu na alqur'ani da nayi abinda kai niyyar bani lalada na sadaukar da shi ga wani ba wai tun farko ba kai niyyar wani din ko ka tashi kai nafila raka'a biyu da niyyar nafilar ka ce zaka yi wa Allah subhanahu wataala bayan ka gama nafilar ka ce to ya ubangiji wannan nafila da nayi maka abinda zaka bani lalada ubangiji ka kai shi ga wani wasu malamai suna ganin hakan babu wani abu kamar Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah yana ganin ba wani abu ba dai jumhur mafi yawan cikin malamai suna ganin a takaita akan abin da nassi ya zo da shi saboda fadar Allah subhanahu wataala da yake cewa alaysa lil insani illa ma sa'a da cewa Ibn Taymiyyah naga ayar tana maganar cewa wani ba zai je ya cancanci aikin wani ba sai aikin sa wato wani ba zai je ya ga aikin wani ba ya ce kawai a bashi aikin wani amma in wani din ne ya ga dama ya bashi wani ya halatta saboda haka shi yana ga ayar bata ci karo da wancan abin da ya fada ba sannan fadar annabi sallallahu alaihi wasallam idza mata al-insan inqata 'amaluhu illa min thalath sadaqatan jariya aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu idan mutum dan adam ya mutu aikin sa ya dakata sai yana abu uku sadakar da take mai gudana ce ko kuma ilimin da ya yada ake amfana da shi ko kuma wani yaro da ya bari mai tarbiya na kwarewa wanda yake masa addu'a ce to idan har ya kasance za a ci gaba da aika masa ladan ayyuka daban-daban na mutane to maganar in kafa amalu illa min thalath abu uku da aka ambata anan ya zama bashi da wani ma'ana to wasu suke ganin a takaita akan wadancan wasu kuma suna ganin idan mutum yayi aikin ya zama nashi yana iya roƙon Allah subhanahu wataala ya sadar masa ya sadarwa da wannan mamaci shi wannan ladan amma ba wai tun karan farko ba a zo a ce za a karanta ma wannan mamacin Qur'ani ba wannan ake nufi ba karatun Qur'ani nashi ne shi idan yayi addu'a karshe ya ce Allah ya sadar da ladan ga wancan amma ba wai tun farko ba a ce a karanta masa Qur'ani wannan ba shi malamai suke nufi ba
to sai sakon Musina Nu'man take cewa dan Allah malami ake nufi da tsinuwar Allah
tsinuwa abinda ake nufi da la'ana in ce kalmar tsinuwa ita ce muke cewa la'ana abin da kalmar la'ana ita ce muke cewa tsinuwa da yake cewa la'ana shine al-ib'ad ar-rahmatillah at-tard ar-rahmatillah a koru mutun daga rahmar Allah kuma shine aljannarsa to duk mutumin da aka ce Allah ya la'ance shi ma'ana ya nisanta shi daga rahamarsa ba zai samu gidan aljanna ba ranar gobe kiyama wannan shine abin da ake nufi da tsinuwa
sai shi kuma ne ke chamalan menene hukuncin wanda yace idan abu kaza gaskiya ne Allah ya tsine masa kuma sai abin ya tabbata gaskiyar ne yanzu kuma abin na damun sa kuma yana da bukatar shawara malam
to galibi akan yi haka ne da sigar da sunan rantsuwa wato shi da ya faɗa haka ba yana nufin tsinuwar da abin yana nufin da ya rantsi ne ya karfafa maganarsa irin wannan wasu malamai sun ce kafarar rantsuwa zai in ya faɗa haka kuma abin cewa abu kaza ba haka bane ya tambayar take sace
cewa yayi rantsuwa cewa idan abu kaza gaskiya ne to Allah ya tsine masa
eh to wannan
kuma abin ya tabbata gaskiya ne
to wannan ba ma ita ce rantsuwar da zai yi wa kafara ba in ma rantsoci ba ta kafara bace rantsuwa ce yana zaton abin haka ne kuma ba haka bane ba wai ya ce zan yi bane yaki ko ya ce ba zan yi ba kuma yayi ita ce wannan ake wa kafara amma mutumin da zai rantsuwa abu kaza yana ta haka ne kuma sai ya bayyana ba haka bane wani ya toci wani wallahi wani ne yake towa sai ya zo sai a gashi ba wancan bane to wannan neman gafara zai iya ita istighfari ya tuba idan da gangan yayi kuma da gangan yayi ba da ya ci gaba da neman Allah subhanahu wataala ya yafe masa kuskuren da yayi
to sai shi kuma Aminu Umar yake cewa menene hukuncin wanda ya ga takalmi a masallaci wani ya jefar shi kuma yana da bukata ya dauka yayi amfani da shi
da aka yi san ya jefar kagani tayo mai takalma yana cikin masallacin tayo ya dan zagaya zai dawo kan takalmansa ko ya tafi ma zai dawo so maganar ka ga takalmi kace an jefar wannan bai dace ba in an ga takalmin wani sai a dauka aji inda idan mai shi ya dawo yana nema ya ganshi in ya dau lokaci ba a zo an dauka ba ai wata biyu to nan ana iya dauka ba wani sadaka
to sai shi kuma Abdulrahman Magashi yake cewa shin akwai zakka akan wanda ya karba haƙin sa na barin aiki wato garatuti
wanda ya karba lokacin ya mallaki abin yana jira zai jira shi shekara a hannunsa in ya kai nisabi sai ya masa zakka
to sai shi kuma yake cewa shin ya halitta uwan mahaifinsa ya kai masa kudin aure idan mahaifinsa ya ki amincewa saboda baya son auren ba kuma tare da dalili ba
yayi kokari ya samu yardar mahaifinsa musamman auren bai yi bane zai yi ne da yau yayi ne mahaifinsa ya ce sai ya sake ta haka kawai ba dalili to anan ba za a ce masa ya bi mahaifinsa ba sai dai kokarin ganar da shi amma in bai yi ba mahaifinsa yake nuna baya son yi to saboda neman albarkar iyaye ba a san yadda za ta kai ta komo ba sai ya hakuri ko ya kokarin lallashin mahaifin nasa ko ya biyo ta hanyar da dai za a samar masa yardar mahaifinsa yafi akan cewa ya zagaye kawai yayi kuma ya murna sa baya so wannan ba daidai bane
idan mace ta musulunta alhali mijinta kirista ne bai musulunta ba shin nan take za a raba auren su kuma shin menene matsayin musuluncin ta idan ta ki amincewa a raba su
da zarar ta musulunta to shikenan ta haramta gare shi da zarar ta musulunta shi bai musulunta ba ko ta haramta gare shi amma da zai musulunta ko da bayan shekara ɗaya ne inda bai tayi wani auren ba to shikenan sai su koma su ci gaba da zaman su ba ma sai an sake dauran aure ba da bayan ta musulunta ta koma cikin yan uwanta musulmi amma ba tayi wani auren ba shi kuma tayi ta kokarin musulunta watakila ko tana ta aika masa da takarda tana masa wa'azi sai bayan shekara ɗaya shekara biyu shi ma Allah subhanahu wataala ya so shi da musulunci sai ya musulunta sai ya kawo ya zo ya ce ai ya musulunta ko kuma ya zo gaban musulmi ya musulunta shikenan sai su ci gaba da zaman su ba tare da an jaddada daurin aure ba kamar yadda ya faru da abin nan yar annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma mijinta Rabi' ibn al-As lokacin da ya musulunta bayan shekara 6 da musulunta bayan shekara 6 ya musulunta Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya da masa da issa ya da masa da issa bai musulunta ba sai bayan shekara 6 sannan ya musulunta Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mai da auren su ba tare da an sake dauran aure ba ba tare da an jaddada dauran aure ba
to sai suke tambaye cewa shin menene matsayin musuluncin ta idan ta ki amincewa a raba su
in ta ki amincewa a raba su tana nan musulma wannan ba zai kafirta ta ba sai dai kuma ta zama musulma ce mai laifi
mai tambaya na gaba yake cewa idan mutum ya kai matuƙa wajen neman ilimi amma kuma baya samun nasara shin hakan na nufin bashi da rabo kenan
ba zai iya yanke rabo ba a so ana yankewa daga rabo wala ta asu min rahillah sai kada ku fidda tsammani daga samun rahmar ubangiji don haka ba a san mutum ya rika yankewa daga samun wani rabo na ubangiji subhanahu wataala dan baka san gaibu ba baka san me ubangiji ya rubuta maka ba kuma shi ilimi neman sa ake tun daga lokacin da kai hankali yake wajibi akan ka nemi ilimi har zuwa mutuwarka babu wani lokaci da zaka ce yanzu kai ka fahimci ba zaka yi ilimin nan ba ka watsar ci gaba da nema
sai wannan take cewa idan jinin al'adar ce ya dauke kafin rana ta fadi shin za ta rama a sallar azhar ko kuwa al'asr kawai za ta rama
wasu malumai sun faɗi za ta rama azhar amma magana mafi inganci za ta rama al'asr ne kawai saboda kowace sallah ubangiji ta Allah ya sa mata lokacin ta inna salat kana al-mu'min kitaban mawquta akwai lokacin farkon ta akwai karshen ta so idan har karshen ta yazo ya wuce to shikenan babu majabcin kuma a ce sai ta rama wannan sallah so laka magana mafi inganci shine ba ta rama azhar ba mutakar sai dai ta rama al-asr
to sai shi kuma wannan mai tambayar yake cewa mallam yana da mata biyu amma dukkanin su sun kaurace masa yace ita uwar gidan kusan shekara biyu kenan ba ta yarda da shi ita kuma amarya tunda ta yi yau kimanin wata shida kenan ta kaurace masa shi wani mataki ya kamata ya dauka a shari'ance
to a shari'ance shine mijin su kuma ya sanar yana da haƙƙi a kansu ko ba su da damar su ce sun kaurace masa yana da haƙƙi a kansu idan har yayi hakuri a hakan to shi ya sare da haƙƙin sa in kuma ya gaba zai hakuri ba to wannan daman shine amfanin auren idan har ya kasance ba shi da wani haƙƙi na kwana a wajen su to me amfanin auren kenan ba mu kasodin auren ya rushe gaba daya saboda abin nan ukada nama yana hannun sa shi zai duba ya ga zai ci gaba da hakuri a hakan ko ko a'a zai je ya nemi haƙƙin sa ko zama ko rabuwa
to shi ma wannan kuma yake cewa mala yana da mata biyu amma zafin kishin uwar gidan ya wuce misali har babu abin da yake hada su da amaryar koda magana kimanin kusan shekaru biyar kenan yace waliyansa sun yi mata nasiha shi ma yayi mata amma ta ki dauka shin zartar da adalcin rabon kwana da yake yi musu ba tare da sun zauna tare sun tattauna ba yayi daidai kenan
da farko dai su ji tsoron Allah wannan yanke wa juna da suka yi ba karbar laifi suke wa Allah subhanahu wata'ala ba kuma duk sanda ake bonan zargafara to su ba su ciki mutukar dai ba sun dawo sun sasanta kansu ba saboda ka su fahimci cewa wannan abin da suke ciki shi dan ne yake rin ya haramta musu gafara ta ubangiji ya haramta musu dukkan wani tagomashi da ubangiji ta Allah yake bayan sa saboda ka su dawo su zauna da su yarda da juna su karbi juna su amince da juna idan kuma suka ci gaba da zama a haka to wannan suna cikin laifi ne magana rabon kwana wannan kai magana da su ba lalle ne sai sun zauna ba sannan rabon zai yi in ba su zauna ba shikenan ba zai rabo shikenan kai ka raba kaga ya zaka yi kwana daidai zaka yi kwana biyu kai ka yanke hukunci da kanka tunda sun ki zama su saurari su wato a tattauna tare ba za ka je gun ɗaya ba kawai ayi ta zaba a kai ka zaba abin da kake ga shi yafi maka daidai kai aiki da shi
sai Al-Amin Oli shi ka gaba sai yake cewa menene matsayin masu cewa rama cuta ga macuci ibada ne
a wannan ba haka yake ba wanda ya cuce ka ana son an fi son ka yafi masa ya halatta jaiz ne ba wai ibada ba kace ibada abin da ake cewa ibada shine abin da ake neman kusancin Allah da shi to kana so kai dan ka samu lada shi ake cewa ibada akwai abin da yake jaiz an halatta maka to ya halatta in kace kana neman haƙƙin ka ya halatta fa min itada alaikum fa atadu alaihi bimithli ma atada alaikum shi wanda ya muku aikin ta'addanci ku yi masa gurgurdan yadda ya muku wajaza usayyatin sayyatun mithluha wanda ya muku laifi ku yi masa laifi kutankucin yadda ya muku fa in aqabtum wa in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bihi idan aka yi ku yi ukuba ku yi daidai yadda aka yi muku wannan duk yana nuna jawaz yana nuna halacci ka nemi haƙƙin ka amma daidai gurgurdan yadda aka yi maka kakka ƙara akan yadda aka yi maka sai ka waye gari kai ne kuma kai ta'addancin to zamu ga a cikin waɗannan ayoyi Allah subhanahu wataala kuma yana nuna cewa kai hakuri ka yafi shi yafi alkhairi fa in aqabtum fa aqibu bismi ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahu khairul lisabiri ce amma in kuka yi hakuri kuka janye ramuwar Allah ya ce wannan shi yafi alkhairi ga waɗanda suke masu hakuri wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah ce wanda yayi mumuna kwatankwacin sa wato yayi aikin da yake mara kyau masa kwatankwacin sa sai Allah ya ce faman 'afa wa aslaha amma wanda yayi afuwa kuma ya nemi a gyara ko ya nemi gyara fa ajruhu ala Allah to wannan radan sa na gurin Allah manzon Allah ne zai dauki wato alhakin biyan saladan sa shi kaga ashe ana son kai hakuri wala man sabara wa ghafara inna zalika min azmi al umur lalle wanda ya hakuri ya yafi to to yana daga cikin manyan al'amura sai kaga ba zaka ce ai ramawar ibada ce ba rama ibada ce za a ce ka bar ibada shine fa alkhairi ba inda kuma zai zama barin ibada ya zama shine alkhairi wannan magana ce ta Bahaushe wacce ta ci karo da nassi na alqurani Allah ta idfa billati hi ahsan fa idha alladhi wala tastawi alhasanatu wala sayya idfa billati hi ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim
to sai Nasir sheshe kuma yake cewa wanda ake bi a yazamin watan Ramadana zai iya yin sita shawwal kafin ya rama
magana mafi inganci shine wanda ake bin sa watan Ramadan to ya cika shi aikin azumin Ramadan domin azumin Ramadan azumi na farilla ne sita shawwal nafila ce Allah subhanahu wata'ala ya fi son bawan sa ya aikata farilla sama da ya aikata nafila cikin hadisi sahihi wanda Imam al-Bukhari ya rawaito daga Abu Huraira Allah subhanahu wa ta'ala daga Abu Huraira daga Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi bawa na bai kusance ni da wani abu ba wanda nafi so kamar abin da na farlanta masa saboda ka idan ga azumin Shawwal ga kuma azumin Ramadan abinda Allah ya fi so ka kusance shi da shi shine ka kusance shi da farilla din kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sama Ramadan ثم اتبعه سته من شوال wanda ya azumci Ramadan idan har ka azumci wani bangare na Ramadan kaga baka zama wanda ka azumci Ramadan ba ka azumci wani bangare na Ramadan kenan sai ka gabatar da ramuwar yafi kai abin nan wannan ba wai yana nuna cewa in kai ko baka da lada ba ko kuma a'a ba za a karba ba amma dai in ka so kana son kai abin da Allah ya fi so to kai farilla ita Allah ya fi so
to sai wannan shi kuma yake cewa mallan menene matsayin ma'aikatan kafafin yaɗa labarai da idan wani ya laifi sai su yi ta yadawa kuma ya hukuncin hakan yake a shari'a daga awal isa tukuntawa
wannan na sha fada wannan ya sabawa koyarwa ta addinin musulunci mutum musulmi an san shi mai son ya rufa wa dan uwansa asiri ne ba a san fallasa shi ba a san fallasa kuma ba a san ya madidi ka sani cewa wanda yayi wani laifi kuma musamman laifin da yayi an kama shi an kai shi gaban alkali ana shari'a to ba daidai bane ka rika fitowa kana wane mai suna wane anguwa rane yayi abu kaza wannan baka kyauta ba abinda zai sa ka fahimci in kai mai tsoron Allah ne zai sa ka fahimci baka kyauta ba ka sa kanka a makofin sa ko ka sa wani naka dan uwanka a makofin sa ka dauka yadda yake baban wani ko waje take uwar wani tayi wani abu na laifi an kamo ta an kai ta gaban shari'a ana mata shari'a an zo kuma ana ga yawa duniya cewa ga abinda wance tayi gashi ko ga rigima tsakanin ta da mijinta ta mare shi ko ya mare ta ko tana cewa ya hana ta abinci ko wani abu irin wannan ka zo kana yadawa a kafin watsa labarai ka dauka mahaifiyarka ce da mahaifinka haka ta faru akan su zaka so wani ya dauka ya kai kafofin watsa labarai yana faɗa ba zaka so ba zaka so a kashe rigimar a ba mai gaskiya gaskiyar sa a ba mai haƙƙin sa magana ta tsaya nan wannan da zaka yi ma irin wannan ya madi din ka sani yana da yaya in bo gidanci ne ko mata aure ci tana da yaya tana da yan uwa nan za su cutu yayin da aka mahaifiyar wani ko mahaifin wani aka ji ana terere da shi yayi kaza yayan sa za su cutu duk inda aka gansu za a ce mahaifin ku ne aka yi labarin sa a radio yana kaza sannan kuma akwai isha'atul fahisha fil ladina amanu wato wani abu ne na aikin alfasha wanda wani baya tunanin ma za a iya yi sai kai ka zo kana ci ai wane yayi kaza wane ma yayi kaza wanda yake da mummunan zuciya da mummunan kuduri kamar ka tuna masa ne cewa ashe ma za a iya yin kaza shikenan ka bashi wani wata dama ya je wanda da yake cikin gafala hankalinsa bai kawo kan wannan irin laifin ba ka zo ka faɗi laifin yaji shikenan sai ka tafiye shi ma yana neman ya zai aikata irin wannan laifin shi yasa Allah ta'ala ya hana isha'atul fahisha wato ya hada aikin da yake na alfasha a cikin al'umma ta mu'mini innal ladina yuhibbuna an tashi alfahisha fil ladina amanu lahum azabun fid dunya lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ce waɗanda suke son su ga alfasha tana ta yawo ana ta yada ta a cikin mu'mini suna da azaba mai radadi sauraka ba daidai bane ba daidai bane ka zo kana fadar abin da yana gaban shari'a wani ma zargi ne wani lokaci zaka ji abin zargi ne ana zargin wani da yayi kaza ka zo kana yada wannan zargin tare da bai zama gaskiya ba wani baya bambance kalmar zargi da kuma an same shi da laifi kalmar zargin nan kawai ta isa ta sa a rika kallon sa da matsayin mai laifi musamman cikin al'ummar mu da ba san tsarin dokoki na shari'a ba saboda ka kakkace wai kai aikin jarida kake kai ai wannan fara wa mutane bayanai ne ka sani ranar gobe kiyama waɗannan da kai wa haka za su nemi haƙƙin su a gurin Allah kuma Allah subhanahu wataala zai yi maka tirire a gaban al'umma inda kowa da kowa a duniya zai ga abin da kai ranar da kuma duk wani wanda ka cuta Allah subhanahu wataala sai ya bashi neman masa haƙƙin sa
to mallan Allah ya saka da alkhairi masuraro duka da wannan muka ka karshen shirin a wannan rana dan haka amar dan hukumar gudanarwa ta gidan rediyo Rahma Faran cikin al'umma wadda take daukar nauyin kamko wannan shiri na fatuwayin Rahma da kuma shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jallemo babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kinan Kano wanda a koda yaushe yake samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku Bashir Idris Ungwaggo shine ta tara mana sautin akan na'ura ana sajjar da sasan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
وَلَوَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمُ أَنُ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمُ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا